إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a wannan anguwar ta Cité Dipté a birnin Niamey inda muke gudanar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba kahin mu je sallah mun tsaya a cikin kitabul aymani wan nuzuri a yau zamu tashi babun nadri babu an nadri kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambaya guda dai mai matukar muhimmanci tambaya ce ta dai daga cikin daluban wannan makarantar yake cewa yana da wata yar uwa ma'ana yaya kanwarsa da ta kasance duk matsalolinta mafi yawanci tana gaya masa domin tana ji da shi yanda take gaya mishi matsalolinta ba ta ma gaya ma iyayenta ma'ana tana ji da shi to ta kasance tana samun matsala da mishinta da jimawa matsalar kuma ita ce dangane da yin sallah tun lokacin da suka yi aure kusan shekara 6 a yanzu suna samun matsala akan wannan mishin nata baya yin sallah da farko tace bata gane da cewa baya yin sallah ba ta dai kasance tana kwankwanto domin ta ga watar lokacin sallah yayi amma ba zai tashi bai ta kwanan shi sannu tana tada shi akan yatai masallaci suna a farko yace wataran ta taba tada shi akan yatai masallaci wajen sallar asuba sai da ya tashi lokacin ana cikin amarci ba asuba bata ma amar yare ya tashi ya huta ya tahi da ya huta ashe akwai wata fada ta ƴan samari da su suke cika dare ba sa kwana a cikin fada ba sa kwana da dare sai ya zamna a cikin wannan fadar tace lokacin da yayi tahidan saboda ta tabbatar ya tayi masallaci ko bata ba sai ta bi shi baya tana kallon shi ya zamna a cikin fada tana ji aka tada sallah daga cikin samarin wasu suka tashi suka tayi wajen masallaci wajen yin sallah wasu kuma suka zamna daga cikin wanda suka zamna har da shi mijin nata sai da aka kare sallah bayan an sallami mutane suna komowa shi ma sai ya taso daga cikin fada ya nufaci gida ita ma sai ta rugo ta zo ta kwanta bayan ya shigo gida sai ta ce masa baban wane kai sallah sai ya ce mata eh yayi sallah bata ce mishi komai ba a wannan lokacin ta gane da cewa baya sallah sai kasance tana mishi magana akan yin sallah yace yanzu kusan yanzu shekara 6 har sun samu diya guda biyu kullun idan ta mishi zancen sallah sai ya ce mata ina ruwanta da shi mi ya sha mata kai mun gane da kyau ko me yake da suna hada karawa ma na kabarin mu gudani dake musa haka suke cewa ko to wannan shine kenan to tace yanzu ita abun ya dame ta har ta kai ga ita kasa hankuri a yanzu tana neman dan uwan nata ya bata shawara ya bata mahuta to shine yace to tunda dai abun ya kaka ya gagara zai tambaye ni akan in ba su shawarori akan wannan a takeice mas'ala ta mutunan da baya sallah mas'ala ce mai matukar hatsari musamman idan ya shahi al'amari ne na aure a wannan lokacin da ya min wannan tambayar na bibi irin wa'annan tambayoyin da aka ma al-imam ibn baz rahimahullahu ta'ala a cikin mawsu'a fatawal baziyya da kuma al-imam ibn usaymin a cikin wani musalsal na suna nurun ala darb duka na bi tambayoyi da yawa aka musu akan irin wannan tambayoyin wasu ma za su tada maka da hankali na akan cewa maza ba su sallah mata su kuma suna so su yi sallah to dukkan su sun yi baki guda akan cewa duk namijin da baya sallah baya halatta mace ta zamna da shi suka ce domin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafara ma'ana bambancin da yake tsakanin mu da mu da kafurai shine sallah dan haka duk wanda ya bar wannan sallar to ya kafurta to dalilin wannan suka ce kenan baya halatta ta zamna da shi dalilin wannan hadisin kuma a wannan wurin zan ba ta shawarori ni guda biyu shawara ta farko shine ta gaya ma iyayen mutunan, ta gaya ma iyayen shi da cewa fa baya sallah, shi ma ta gaya mishi da cewa matukar baya sallah ita ba za ta zamana da shi ba, tana iya wannan ya sa ya koma a taitayinsa ya koma yin sallah. Kuma ta wannan gabarce nike tunatar da ƴan mata da kuma iyayen diya da cewa yana da kyau idan maza suka zo neman auren ƴaƴansu su binciki waɗannan mazajen, domin ƴaƴan nasu amana ce. Haka ki ma yarinya ki binciki saurayin da zaki aura, musan da cewa mafi girman abin da ake lura da shi ga ɗan namiji shine addini, kamar yadda haka ita ma mace. Malaman tarbiyya suke cewa kowanne namiji ana buƙatar shi fanto da abubuwa guda uku kamin ya kasance namiji wanda ya dace a aure sa. Siffa ta farko shine suke cewa addini, addini. Siffa ta biyu al-khuluq, shine ɗabi'u na ƙwarai. Siffa ta uku shine al-qawama, shine meke da suna ya kasance yana iya ɗaukar nauyi. Kuma idan muka lura a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, idan yazo muku wanda kuka yadda da addinin sa. Kunga abun harko da manzon Allah ya zano shine addini da kuma ɗabi'un sa, to ku aurar masa. Wannan kenan addini shine abun harko. Ashe da za a ce ki samu namiji wanda yake yana da kyakkyawan ɗabi'u amma baya da addini, ya iya soyayya amma baya da addini, komi kudin sa ki rabu da shi. Da za a samu wannan yana da addini amma sai dai baya da kyakkyawan ɗabi'u, baya da kuɗi, baya da abin da zai dauki nauyin ki yanda ya kamata, ki yi hakuri da shi. Don saboda addini shine abin da zai cece ku a ranar tashi alkiyama. Dalilin addinin ne za ku shiga a cikin aljanna. Asali ma auren da kuke addini ne, to idan ba ku san addinin ba ku riko da addini, to me zai jawo muku in ba mi ba, in ba asara ba ta duniya da kuma ta lahira. Wannan shine kenan. Ta nemi sulhu, ta gaya ma iyayensa, ta gaya mishi da cewa idan fa baya sallah za ta rabu da shi. Kuma suna ba da shawarar cewa idan ta rabu da shi ƴaƴan nasa kada a bar masa shi, don saboda zai iya mi su ma ya lalata su, don saboda sun taso sun ga mahaifinsu baya sallah, shi ma su ma haka za su yi, ba za su yi sallar ba. Kuma da ƙarshe al-Imam Ibn Usaymin da aka mishi irin wannan tambayar yake cewa idan ta yi haka Allah maɗaukakin sarki zai samu mata mahita, domin wa man yattaqillaha fa huwa hasbuh, duk wanda ya yi tsoron Allah, Allah maɗaukakin sarki ya isar masa, Allah zai sake mata da mijin da ya yi sa alkhairi, sannan kuma zai kawo wanda zai ɗauki nauyin wannan yaran nata. Yana da kyau dai mu kiyaye akan cewa sallah ita ce mafi girma daga cikin ibadunmu, wanda shine abu na farko da za a tambayi kowa daga cikinmu a kansa daga cikin ayyukansa na alkhairi a ranar tashi alkiyama. In ta gyaru komi ya gyaru, in kuma ta lalace komi ya lalace. Haka ita ma tun a nan duniya duk mutunan da kaga yana kula da sallah, to kai masa shaida da cewa mutunan kirki ne, domin sallah ita ce gimshikin imani, ita ce gimshikin addini. Kenan za mu tashi a yau babun nadhri, babu an-nadhri. Me ake ce ma an-nadhr? An-nadhr da larabci kaman al-ahad ne, kaman al-kawali, shine ake ce ma an-nadhr al-kawali. Da kuma istilahin malaman fiqhu suke cewa huwa ilzamu al-insani ala nafsihi min al-qurbati ma lam yakun wajiban alayhi, shine mutum musulmi ya dora ma kanshi wani abu daga cikin ibadu wanda a asali ba wajibi bane a kansa. Bil misali yattadhihu al-maqal, mutum ne yace nayi alkawali, in Allah ya bani bak sai nayi azumi guda uku. Kunga a wannan lokacin azumin dole sai yami, dole sai yayi shi, a asali dole ne yayi azumin ba dole bane. Kenan shine wannan alwashi, kace nayi alkawalin zan yi kaza, nayi ma Allah alkawalin zan yi kaza, to wannan shine a asali abin ba dole ba yake akan ka sai ka dora ma kanka shi. Alwashi ya zo a cikin alqur'ani mai girma, yana ɗaya daga cikin siffar mutanen kirki. Idan suka yi alwashi suna cikawa, kamar yadda Allah ke cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, yana daga cikin siffar mutanen kirki. Idan suka yi ma Allah alkawalin za su yi wani abu, to za su cika ma Allah wannan alkawalin, kuma sun kasance suna tsoron wani ne wanda sharrin sa yana yaduwa akan kowa. Idan muka zo a hadisan wannan babin zamu ga bayani mai fadi akan wannan alwashi kin. Malai yake cewa hadisi na harko a cikin wannan babin an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an karbo daga Umar ibn al-Khattab yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, inni kuntu nadartu fil jahiliyyah, lallai ni na kasance nayi alwashi a lokacin jahiliya an a'takifa laylatan akan in yi i'tikafi dare guda ma'ana in yi i'tikafi dare guda wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yawman ini guda fil masjidil haram a masallacin harami qala yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fa'awfi bi nadrik to ka cika alwashin da kai ma Allah madaukakin sarki kinan idan muka lura anan ne wannan hadisin yana bayani akan me yake da suna hukunci na alwashi yana bayani ne akan hukuncin alwashi akai sai malumai sun tafi akan cewa makruhi ne suka ce annazru makruhun lakin alwafa'u bihi wajibun yin alwashi makruhi ne amma cika shi dole ne idan kai alwashin zaka ma Allah abu kaza to dole sai kai mi dole sai kai abun nan kuma wannan hadisin yana muna bayanin dai daga cikin nau'ukan alwashi ne malumai suke cewa alwashi kala uku ne akwai nazru ibada sannan kuma nazru ta'a nazru ma'siya wa nazru mubah shine alwashi na zaka ma Allah wata ibada na biyu shine alwashi na sabon Allah madaukakin sarki Allah ya raba mu da irin wannan alwashin na rantsi da Allah yau sai na yi zina subhanallah wannan shine alwashin sabon Allah na uku shine nazru mubahin alwashi na abun da ya halatta a gare ka mun gane da kyau ko to wannan zamu ga misalin shi a cikin hadisan da suke a ƙasa ma'ana dai wannan hadisin yana muna bayanin alwashi na harko daga cikin nau'ukan alwashi shine nazru ta'a yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu duk wanda ya alwashin zai ma Allah wata ibada to ta zamanto dole a gare shi sai yayi wannan ibada an gane da kyau ko to idan muka zo kishiyar na ibada shine na sabon Allah sai yake cewa wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi duk wanda ya alwashin zai saba ma Allah to kada ya saba masa an gane da kyau ko amma malumai sun samu sabani dangane da alwashi na sabon Allah idan mutun yayi sa hal akwai kafara ko babu kafara magana ce mai fadi wanda Abu Malik ya tattauna wannan mas'alar a cikin Sahihu Fiqhu Sunnah al-Imam Ibn Malik da al-Imam Shafi'i al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da wata riwaya ta Imam Ahmad sun tafi akan cewa idan mutun yayi alwashin zai saba ma Allah to akwai akan sa abubuwa guda biyu na harko ya kame daga sabon Allah nan sannan kuma zai yi kafaratul yamin zai yi kafara ta rantsuwa ban san gane da kyau ba kace na rantsi da Allah gobe sai na je wajen rawa an gane da kyau ko to a wannan lokacin na farko shine akan ka kada kai kada kai wannan abun na biyu shine alwashin nan da kai zaka walwale sa ta hanyar kafara ta rantsuwa an gane da kyau ko wannan shine ra'ayin malumai na farko shine na al-Imam Shafi'i al-Imam meke suna Abu Hanifa suna gani idan mutun yayi alwashi sai yayi kafara alwashi na sabon Allah amma idan ya kasance mazhaba ta wannan guda uku ne da muka zano su kuma suna ganin idan mutun yayi alwashi na sabon Allah ba zai yi abun ba amma dai ba zai kuma yi kafara ba an gane da kyau na rantsi da Allah sai nayi zina akan ka ba za ka yi ba shikenan ba za ka yi kafara ba suka ce domin idan aka sashi sai yayi kafara takan iyuwa dalilin kafaran nan yace to a to ai kon mai in yi tunda in ban yi ba sai nayi kafara an gane da kyau ko to shine sai suka ce kenan kada a dora masa kafara shi yayi dacewa dan mi dan a ƙara masa ƙwarin gwiwar kada ya cika alwashin da ya niya an gane da kyau ko wannan shine kenan amma sai dai abin da yake alkhairi shine idan mutun yayi alwashi na sabon Allah ya hwasa yi kuma yayi kafara domin malaman da suka tayi akan cewa yayi kafara suna da hujja mai ƙarfi wanda meke da suna hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan shine kenan anan Umar radiyallahu anhu yayi alwashi akan cewa zai yi ma Allah bauta a wani lokaci a daddare wace irin bauta ita ce bauta ta i'tikafi a tun lokacin jahiliya to shine sai manzon Allah dan ya nuna masa da cewa idan mutun yayi alwashi dole sai ya biya shi yasa sai manzon Allah ya ce masa fa'awfi bi nadrik umurni ne je ka cika alwashinka wannan hadisin yana daga cikin abin da yake nuna muna ashe i'tikafi ba dole sai a lokacin ramadan ake yin sa ba an gane da kyau ko shi yasa malumai suka ce ya halatta mutun ya zo yayi niyyar i'tikafi na awa guda an gane da kyau yanzu nayi niyyar zan yi i'tikafi awa guda kuma zaka samu ladar kayimi zaka samu ladar kayi i'tikafi ya halatta kai itikafi na dare guda kamar yadda muka gani a Umar nan kai itikafi na kwana guda kuma ina nuna muku cewa itikafi ba sai a cikin watan Ramadan ba wannan shine kenan a takaice insha Allah sai mu zo a hadisi na gaba shine hadisin Abdullah ibn Umar Malik cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an Uqba ibn Amir an karbo daga shide ne an Abdullah ibn Umar an karbo daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi annahu naha anin nadri akan cewa manzon Allah yayi hanin yin alwashi wa qala sai yace innan nadra lallai shi alwashi la yati bi khairin baya zakuwa da alkhairi wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil kuma yana hituwa ne daga mai ruwa an ga yake ko wannan yana bayani ne akan shin alwashi menene hukuncin sa na asali shine malamai suke cewa al aslu fi nazri al karaha asali alwashi shine makruhi ne ba a so kai alwashi to dan me yasa aka ce ba a so kai alwashi dan saboda malamai suke cewa idan mutun yi alwashi yana nuna abubuwa guda biyu ne abu na harko kamar kana ma Allah gori ne abu na biyu kamar kana mi kamar kana nuna kai ba za ka yi ma Allah ba sai idan ya maka domin mafi yawancin alwashi ana yin sa ne dan saboda wani amfani misali en bak nayi alkawali in Allah ya bani bak sai nayi azumi sati guda kun gane da kyau ko to anan abu biyu ne ba za ka yi ba sai mi sai Allah ya maka ko imini in maka an gane da kyau to shine abu na harko abu na biyu shine kana ma Allah gori an gane da kyau ko shi sa malamai suka hana wannan kenan makruhi ne mutun yayi mi yayi alwashi amma kuma idan yayi sa dole sai ya cika wasu malamai suke cewa idan mutun yayi alwashin cewa in Allah ya mishi kaza sai yayi kaza to suka ce da Allah zai ba zai bai masa wannan abin ba to da dole sai yayi cika wannan alwashin in Allah ya bani bak nayi alkawali sai nayi sadaka da motona sai aka zo aka hudo result aka ka zo a cikin troisième group ma'ana ka ci shu kamar yanda suke cewa ko to wannan motan sai ka bada shi an gane da kyau domin man nadara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya alwashi zai ma Allah biyayya sai yayi ta an gane da kyau ko kinan shine shine hadarin alwashi kinan alwashi ba a son sa amma idan mutun yayi sai ya cika sa daga cikin kuma abin da ya shahi hukumce na alwashi shine akwai lokacin da zaka yi wata dubara wanda ba alwashi bane amma zaka yi tawassul me yake ce ma tawassul shine kai wata ibada sai ka ce ya Allah dan wannan ibadar da nayi ka biya mini bukata kaza kana son bak sai ka yi sadaka da abu mai tsoka ka dauki jika 20 ka yi asusu da ket ka yi sadaka ga wani maraya ko ka yi sadaka ga wani talaka sai ka ce ya Allah dan wannan sadakar da nayi ka bani bak ko ka tashi da dare kai qiyamul layl sai ka ce ya Allah dan wannan qiyamul laylin da nayi ka bani bak to wannan shine ake so wannan shine ya halatta amma ka ce sai Allah ya maka sannan zakai masa wannan bai halatta ba gori ne ga wa gori ne ga Allah madaukakin sarki kinan shine ma'anan fadin manzo Allah da yake cewa shi me yake da suna alwashi yana hutuwa ne daga mai rewa sai mu zo a hadisi na gaba مالك جوا أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنكر دغ عقبة بن عامر يردر الله تكار تبتا أغريسا قال يتي نذرت نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله إلى بيت الله الحرام حافية إرؤواتا تاي الواشي أكن ذات جي أوجن كعبة باب تاكلمي an gane da kyau ko ma'ana za ta je kasa sannan babu takalmi fa amaratni sai ta umurce ni an astafti laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan in neman mata fatawa in tambayan mata manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi fastaftaituhu sai na tambaye sa fa qala sai yace litamshi tayi tahiya ma'ana ta sa takalminta wal tarkab sannan kuma ta hau dabba wannan hadisin yana bayani ne akan alwashin da ake ce ma nazru al-ibaha ko kuma nazru mubahin mutun yayi alwashin wani abu wanda yake ya halatta in ga yadda kyau ko abinda idan kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin misali kai alwashin me yake da suna ba za ka karasa shadda gizina ba an gane da ke ko to wannan shine shi ma alwashi ne mubahin ne domin sa gizina dole ne a gare ka ba mustahabi bane ma ko kenan mubah ne kaman kai alwashin bazan karashan oriba ba ko bazan karashan laban ba misali to kun ga duka wannan mubah ne to shine wannan tai irin wannan alwashin domin a cikin alwashin ta ce za ta je a wajen Ka'aba daga Madina ta je Makka a ƙasa babu takalmi an gane da ke ko wannan ai ya halatta mutun yayi ko to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta da ta je ƙasa ta sa takalmi ta hau dabba an gane da ke ko wannan shine kenan kenan mi wannan hadisin yake nuna muna yana nuna muna cewa idan kai alwashin abun da yake mubah ne ya halatta ba dole bane kai kuma idan kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to ba dole bane sai ka cika wannan alwashin an gane da kyau ko kun baka da laihin komi babu abin da za ka yi an gane da kyau har yanzu kuma wannan hadisin yana nuna muna a ɗaya daga cikin ka'ida ta maluman maqasid da suke cewa al-mashaqqatu natiju min at-taklifi laysat maqsudatan shar'a ma'ana duk ibadar da Allah madaukakin sarki ya umurce mu da yi sai kasance a cikin ibadar akwai wahala to ba wahalar bace Allah yake so mu sha'a akwai abin da Allah yake so mu samu ta hanyar wannan ibadar azumi a asali akwai wahala ko babu amma to wai dan Allah ya ba mu wahala ne yasa muke azumi a adammi dan saboda ya kara mana tsoron Allah to kun ga wannan duk yana nuna mana ashe ibada gaba dayanta wai ba wahala bace ake so ashe shi yasa duk mutunan da zai yin kokarin ya wahala a cikin wata ibada abinda Allah bai dora masa ba to baya da lada a cikin wannan kun ga wannan matar da a ce za ta yi tahiyya a ƙasa babu takalmi da ba ta da ladar komi a wajen Allah madaukakin sarki mai yiwuwa ma ta samu zunubi idan ya kasance wannan abin ya jawo cutarwa zuwa gare ta domin wa inna li nafsika alayka haqqun rayuwarka ma tana da mi tana da alhaki a kanka wannan shine irin wannan ya taba faruwa har yanzu da wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Abu Isra'il shi wannan sahabin wata ran yayi alwashin zai yi azumi yayi tsaye a cikin rana ba zai zamna ba an gane da ke ko haka manzo Allah ya tsinkaye sa yana tsaye a cikin rana yayi tsaye yana ta zuha sai manzo Allah ya tambaya menene al'amarin wancan mutunan sai aka ce ai Abu Isra'il ne yayi alwashin zai yi azumi sannan zai yi tsaye ba zai shiga a cikin inuwa ba ba zai zamna ba sai ya kare azumi sai lokacin shan ruwa yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ce masa nace ya shiga cikin inuwa ya zamna sannan kuma yayi ma mutane magana domin ya ce kun ba zai ma kowa magana ba an gane da ke ko yayi ma mutane magana sannan kuma ya ci gaba da azumin sa kenan wannan abubuwan da ya dora ma kansa kenan duka bai dace dora ma kansa shi ba kun ga wannan alwashin manzo Allah ya roshe sa dan saboda mi dan saboda a cikin sa akwai cutarwa ga shi mutunan wannan shine kenan insha Allah kenan da wannan yana nuna mana duk abin da mutun yayi alwashi da shi wanda yake mubahun ne to ba dole bane ya cika wannan alwashin da yayi sai hadisi na gaba an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Abbas yaddar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa annahu qala lalle shi Abdullahi bin Abbas kinnan yace استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يعني من فتور منظن الله صلى الله عليه وسلم في ندر كان على أمه أكم وني الواشي دي كسنتي أكم ما أي في يرسى توفيت دترس قبل أن تقضيه كامن تبياسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظن الله يتي فقضه عنها كبيامة ونن الواشين kinan wannan Sa'ad ne ma'aifiyarsa ta yi alwashin ta yi alƙawli za ta yi ma Allah ibada kaza anan ba a ga yi wanne ne wace ce ibadar ba azumi ne sadaka ne ko abin da ya kama da haka sai ta rasu bata samu ta yi wannan alwashin da ta ma Allah alƙawli ba to shine sai zo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kamata wannan alwashin dole sai an biya sa ko kuma ba dole ba sai an biya sa wannan shine ma'anar hadisin wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko yana nuna muna idan mutun yayi alwashin zai yi wani abu sai ya mutu bai yi wannan abun ba da yayi alwashi to za a biya masa wannan alwashin da yayi ta yi alƙawalin za ta gina masallaci da kuɗin ta sai ta rasu bata samu ta gina masallacin ba to bayan ta mutu a cikin gadon ta kamin araba gado suna ɗaya daga cikin alhuququl muta'alliqatu bit tarika mun gane da kyau ko haƙoƙin da suka ta'allaka da kudin da aka bari da dukiyar da meke da suna matacce ya bari to yana ɗaya daga cikin haƙƙin shine za a hudda alwashin da mutun yayi kenan za a hudda daga cikin wannan kudin nata kudin da za su isa a gina mata masallaci amma da sharadin wannan kudin ba za su huce ba thuluthul mal ma'ana ɗaya cikin ukun dukiyar ta yi alwashin za ta gina masallaci sai ta mutu ta bar miliyon guda da ta bar miliyon guda yanzu aka zo za a raba dukiya sai aka tuno ta yi alwashin za ta gina masallaci to a wannan lokacin za a hudda ɗaya cikin ukun wannan miliyon kin dan saboda ginar me gina masallaci an gane da kyau ko ba za a wuce wannan ba wannan shine kenan sannan kuma har yanzu wannan hadisi yana namuna yana da kyau mu kasance daga cikin wanda suke ma iyayenmu biyayya ma'ana yana ɗaya daga cikin haƙoƙin iyayenmu akan mu bayan sun rasu abinda ake biyar su na alwashi ayi kokari a biya musu idan ya kasance azumi ne ko kuma wani abu na sadaka ko kuma wani abu na kyautatawa izuwa ga wasu amma akwai alwashin da yake meke da suna ba dole bane sai an cika sa ko da a ce mamaci yayi wannan alwashin shine idan yayi alwashin zai ba da wani abu wanda alhali bai mallaki abun ba ban san ko an gane da kyau ba shine yace na yi alkawali idan ɗana wane ya ci bak zan amshe motar wanshi in bashi mun gane da kyau ko zan amshe motar wanshi in bashi sai ya mutu kuma ɗanshi ya ci bak a wannan lokacin wannan mota za a amshe ta a ce dan ya yi alwashi za a amshe ta ba za a amshe ta ba domin ka'ida ce malamai suke cewa la nazra lil abdi fi ma la yamlik la nazra lil abdi fi ma la yamlik babu alwashi ga mutunan da yayi alwashin abunda bai mallaka ba abunda ba naka ba kai alwashin zaka yi mi zaka yi kyauta da shi an gane da kyau ko to irin wannan alwashin ba a cika sa wannan shine kenan kadan daga cikin abunda wannan hadisin yake karantar da mu sai hadisi na gaba an ka'b ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga ka'b dan malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna min taubati lalle yana daga cikin tubana an khali'a min mali akan in bada dukiyata gaba ɗaya shine an khali'a mun gane ko in bayar da ita gaba ɗaya sadaqatan sadaka ila Allah izuwa ga Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma izuwa ga manzon sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace amsik alayka ba'd malik ka rike sashen dukiyarka ma'ana ka rike wani abu daga cikin dukiyarka fa huwa khairul laka shi yahi maka alkhairi an gane da kyau ko wannan hadisin Ka'ab bin Malik ne wanda Ka'ab bin Malik yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda suke masu daraja masu falala Ka'ab bin Malik ya gamu da wata jarabtawa shine bai samu tahiya a wajen yakin meke da suna ghazwatu tabuk ba yakin tabuka wanda yake yazo tarihin yazo a cikin hadisi mai tsawo na al-Imam al-Bukhari shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je a yakin tabuka yaki wanda manzo Allah bai yi shiri ba kamar yanda yayi ma wannan yakin shiri babu wani yaki da manzo Allah ya ma shiri kamar wannan yakin kuma ya kasance yaki ne da za a je a gari mai nisa sannan kuma a lokacin Ramadan a lokacin azumi sannan kuma a lokacin tsananin zahi manzo Allah ya umurci sahabbai gaba ɗaya su hutu to a wannan lokacin sai aka samu wasu daga cikin munafukai da wasu daga cikin musulmai ɗan son zuciya suka hihita su zamna a gida da su je a wajen yaki to daga cikin su akwai Ka'ab bin Malik da wasu sahabbai guda uku Ka'ab bin Malik lokacin da aka dawo daga wajen yakin sai kasance munafukai suna zakuwa suna gayin ƙarya wannan yace ai bani da lahiya shi yasa ban tai ba wannan yace kaza yasa wannan yace kaza yasa kowa na bada uzurin shi na ƙarya to shi Ka'ab da yazo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace masa ya akai baka samu baka je a wajen yakin Tabuka ba sai yace ya ma'aikin Allah wallahi da a ce ba gaban wani ne nake ba ba gaban ka bane nake kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka to da nayi ƙarya da nayi abin da zai hudda ni a gaban ka amma sai dai bazan iya maka ƙarya ba bazan iya fada maka abin da ba daidai ba ya ma'aikin Allah ya manzon Allah wallahi lokacin da aka zo zuwa yakin tabuka babu lokacin da nahi wadata ta arziki kamar wannan lokacin yace ya manzon Allah babu lokacin da nahi yin karhi kamar wannan lokacin na tahiyya yakin tabuka amma sai dai zuciyata ta hi karhi na ta hana ni tahiyya ma'ana shedan ya zuga ni akan kada in tai a wajen wannan yakin domin lokacin da bino yayi mi da bino yayi diya lokacin girbi yayi a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to tahi har sai in Allah yayi hukunci lokacin da ya tahi sai wasu daga cikin munafukai suka tare sa kai amma kai kai wawanci kaga kowa ya hudi magana ya samu ya huta yanzu kai ka shiga cikin matsala manzo Allah zai ta maka dibin mutunan banza an gane nake ko yace wallahi sai dai sai da wajen zugani da suka yi sai da naso in koma wajen manzon Allah in ce masa ya manzon Allah ga gaskiyar lamarin ai ga abin da ya hana ni ma'ana in yi ƙarya an gane da ke ko ya tahi dai a wannan lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kaurace ma wannan sahabin da shi da wasu mutane guda uku daga cikin wanda ba su yi yakin ba daga cikin su akwai Ka'ab aka kaurace musu kwana 40 ba a yi musu magana babu wanda zai musu magana aka shiga a cikin kwana na 41 sai tsanantawar ta kara shine aka ce su rabu da matayansu kada su kusa kada su kusance su ma'ana ba su rabu da su ba su sake su ma'ana kada su saru da su su kaurace musu matan su koma gidajensu sai Allah ya hukunci a cikin al'amari Ka'ab ya ce ya shiga a cikin kunci idan ya huta babu wanda zai ma magana ya mayar masa ko sallama yayi babu mai maida masa yace har sai da ya tarbi wani ɗaya daga cikin kanan ma'aifinsa dan uwan ma'aifinsa da yake so hiye da kowa ya gama shi da Allah yace da Allah baka san da cewa ni ina son Allah da manzon Allah ba da Allah baka san da cewa ni mutunan kirki bane kaddara ce ta sa wannan da ƙarshe da ya matsa masa da magana sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka hisa ne kai mutunan kirki ne ko kai mutunan banza ne ni bazan maka shaida ba ya tahiye shi yace wannan abin ya bakanta mishi rai yace yana nan tsaye sai ga sako ya zo daga ɗaya daga cikin me yake da suna muluku Qatfan ɗaya daga cikin sarakai na kafirai a wannan lokacin ya turo masa da sako me sakon yake kumsa da shi mun ji labarin cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da kai ya wulakantar da kai a cikin garin Madina alhali kana ɗaya daga cikin masu daraja manyan mutane baka cancanta da wannan wulakancin da ake maka ba ka zo wajen mu za mu girmama ka mu ɗaukaka ka yace a wannan lokacin sai ya ji duk abin da ma ya wuce banza ne akan wannan sharaftawar ma'ana ina ganin wannan sharaftawa ce mai girma har ya kai kafiri yana ganin ya samu ta wata hanya da zai iya mi da zai iya amfani da shi wajen cutar da musulmai a wannan lokacin Ka'ab ya koma a gidansa yana a cikin kunci yana jiran ya al'amarin Allah zai kasance shine Allah madaukakin sarki sifanta da cewa hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat har sai da yake wannan mutanen kasa duhwa dinta suna ganin tami ta matse musu dan saboda suna a cikin kunci to ana a cikin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin har zuwa karshe Allah madaukakin sarki ya karbi tuban mutanen me yake da suna ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muhajirai da ansar da kuma wa'annan mutanen guda uku da suka fadi gaskiya ba su yi ƙarya ba kamar yadda sauran munafukai suka yi ƙarya a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura masa da dan sako akan cewa Allah ya gafarta masa yanzu zai komo wa mu'amala da mutane kamar yadda sauran gama garin mutane suke mu'amala da mutane yace lokacin da dan sako yayi kira sa yace kawai abun na farko da yazo masa akai shine cewa Allah yayi budi sai ya fadi yayi sujada yana tarbin sa ya masa bushara yace bai san sadda Yahud da kayan sa na jikin sa ba gaba ɗaya ya muka masa yace sai da ya aro su kaya ya sa mun gane da ke ko kayan jikin nasa gaba ɗaya Yahud ya bashi sai da ya aro su kaya ya sa dan saboda farin ciki na Allah madaukakin sarki ya sabko da mi ya sabko da gafara zuwa gare sa daga cikin farin cikin ne sai yace anan niyan ya manzon Allah dukiyata gaba ɗaya wanda ita ta shagaltar da ni daga zuwa wajen yaki na bayar da ita gaba ɗaya sadaka ga Allah madaukakin sarki don murnan wannan gafarar da Allah madaukakin sarki ya mini to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a mutum ba zai yi sadaka da dukiyar sa ba gaba ɗaya ina umurtar ka da ka hudda wani bangare daga cikin dukiyar ka wanda zaka amfani da shi dama mutum ne mai gonaki to sai yace na hudda gona guda ta kasance ita ce abinci na sauran kuma nayi sadaka ga Allah madaukakin sarki da manzon sa an gane da ke ko abunda yake muhallu shahid a cikin wannan hadisin alakar shi da alwashi shine idan mutun yayi alwashin cewa zai bayar da dukiyarsa gaba ɗaya mun gane da kyau ko to ba zai bayar da ita gaba ɗaya ba zai hudda wani kaso daga cikin abin da zai isarsa da iyalinsa an gane da kyau amma in ba haka ba ya halatta mutun yayi sadaka da dukiyarsa gaba ɗaya an gane da kyau ko matukar dai ya kasance yana da tabbacin nan gaba zai samu wani abu wanda zai ciyar da iyalinsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutun girman zunubi ya ki ciyar da waɗanda suke a kansa ciyarwarsa ciyarwarsu kenan a wannan lokacin sai manzo Allah ya umurce sa da ya hudda wani abu wanda zai san kula da iyalinsa sauran sai ya kasance mi sauran sai ya kasance kyauta ne zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan hadisin da kyau ko wannan shine kenan kenan ma'aifinku yace yayi alwashi dukiyarsa gaba ɗaya yayi sadaka da ita kuna da damar ku kai ƙara ma'aifin mu to mu ciyarwar mu ha an gane da kyau ko kuna da damar ku yi tawaye a wannan lokacin tunda idan ya bada gaba ɗaya ku mi za ku ci domin haƙƙinku ne bari mu zo a hadisi nan gaba zai ƙara tabbatar muna da wannan nan muka zo ƙarshen babi na an-nadhr alwashi mun gani akan cewa alwashi kala uku ne nadhru ta'a kai alwashin yi ma Allah wata ibada nayi alƙawalin nayi ma Allah alwashin durran lendi jeudi zan yi azumi to dole sai ka cika wannan alwashin an gane da kyau ko alwashi na biyu shine nadhru ma'asiya nayi alwashin durranar dimansh sai na je a club wajen shan giya an gane da kyau ko to yana akan ka dole ka fasa wannan alwashin manzo Allah yake cewa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi duk wanda yayi alwashin zai saba ma Allah kada yayi alwashi na uku shine nadhru mubahin kai alwashin barin wani abu wanda ba ibada bane sannan kun ba sabon Allah bane nayi alwashin bazan ƙara cin dan wake ba mun gane da kyau ko sai wata rana kaga an sa dan wake da mayonnaise ya sha kwai an yanyanke sa kwadai ya taso to ci abin ka lahiya lau an gane da kyau ko baka da lahin komi amma kuma da za a ce lallandi kai alwashin lallandi jeudi za kai azumi sai bikin gidan alajuwa ne ya taso kuma ka san za a sha gara a wannan bikin kace ba za ka dauki azumi don wannan bikin to kai laihi kuma wannan azumin sai kai mi sai ka biya shi an gane da kyau ko wannan shine kenan nau'uka na alwashi kenan nan muka zo karshen kitabu al-aymani wan nuzur za mu zo a sabon kitab shine kitabul qada'i kitabu al-qada' litahi mai bayani akan al-qada' me ake cewa al-qada' lughatan wa istilahan Al-qada a cikin lugha shine al-faragu min ash-shay'i mun gane da kyau ko shine ka kare wani abu mun gane ko shine kare wani abu yana daga cikin al-qada shine ihkamu ash-shay kai wani abu da kyau mun gane ko shine ake cewa al-qada yana a cikin lugha kitab amma a istilahi ma'anan sa shine me yake suna huwa al-faslu huwa faslu al-khusumati ala manhaji ash-shar'i mun gane ko shine raba gardama a tsakanin mutane akan tafarki na shari'a mun gane shi ma'ana shine hukunci da alqur'ani da sunna a takaice shine mi shine alqada hukunci da alqur'ani da sunna faslul khusumati ala manhaji shari'a ko kuma ala manhaji shar'i shine ma'anan alqada wannan babin kenan sai karantar da mu ladubba na hukunci da kuma wasu daga cikin misallai na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hukunci a tsakanin mutane hukunci yana ɗaya daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci a cikin al'umma kuma malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna muhimmancin hukunci ko kuma muhimmancin alƙalanci shine kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙalanci manzon Allah yayi hukunci yayi alƙalanci kenan aiki ne na annabawa hukunci a tsakanin mutane za mu zo a hadisi na farko a cikin wannan kitabkin hadisi na farko shine an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga Aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta qala tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya harar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu abunda baya a ciki fa huwa raddun to za a mayar masa da shi duk wanda ya kirkira wani abu a cikin wannan al'amarin namu wani al'amari shine na addinin musulunci abunda babu a ciki a asali fa huwa raddun to za a mayar masa da shi ba a so wa fi lafzin a cikin wani lafazi man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umurninmu a cikin sa bamu umurce sa da yayi ba yayi fa huwa raddun to za a mayar masa da shi menene hikimar da tasa aka kawo wannan hadisin a cikin babi na qada'i menene muhimmancin wannan hadisin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin meke da suna hadisai guda biyu wanda malamai suke cewa addinin musulunci gaba ɗayan shi ya ginu ne ko kuma hukumce-hukumcen ibada gaba ɗayan su sun ginu ne akan wannan hadisan guda biyu wannan mun samu na farko wa zai ga mini hadisi na biyun aha innamal a'malu binniyat jazakumullahu khairan shine innamal a'malu binniyat menene alakar su da wannan hadisin wannan hadisin yana kore menene baya halatta kai wani abu sai abunda addini yace kai mun gane da kyau ko shi kuma wancan yana bayani akan me akan idan zaka yi abu kai sadanwa kai sadan Allah shi yasa malamai na usul suke da kaida suke cewa al a'malu la tuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'a duk aikin da zaka yi a duniya abubuwa guda biyu ne kawai ake lura da su shine al ikhlas wa kai ma wannan aikin shine kinan dan Allah zaka yi na biyu shin kai sayan da manzon Allah ya karantar ko kuma yanda Allah yace ai wannan shine duk ibadar da zaka yi wannan kaidodin guda biyu su ne ake lura a cikin ibadar ka wannan yayi maulidi mi ya rasa a an samu niyya ko duk wanda ke maulidi dan wa yake yi mafi yawanci dai akai sai dan Allah suke ko to abu na biyu da aka rasa menene al mutaba'a shine koyi da manzon Allah manzon Allah haka yayi maulidi in ma an ce maulidi haka ne ake yin sa ko manzon Allah ya umurta da ayi shi yasa sai aka mi sai aka mayar da shi an samu na farko ba a samu na biyu ba an gane da kyau ko wannan shine kenan mutum biyu ne suka zo suka yi sallah mun gane da kyau ko wannan sallar shi ta karbu wannan sallar shi bata karbu ba wannan mai yiwa yayi dan Allah sannan yayi yanda manzon Allah ya koyar ayi sallar wannan kuma yayi dan Allah amma sai dai bai yanda manzon Allah ya koyar ayi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan hadisin Umar shi yana nuna niyya shi kuma wannan hadisin na Aisha yana nuna mi yana nuna al mutaba'a alakar wannan hadisin da babi na hukunci shine duk wanda yazo a wajen hukunci ga littahin Allah yayi hukunci da wani sarrai ko kuma yayi hukunci da wani littahi wanda ba na Allah ba to an mayar masa da shi mun gane da kyau ko idan aka ce an mayar maka da shi mi kenan baka da lada akan sa sai dai ma zaka samu mi zaka samu zunubi domin ga yanda Allah yace kai baka yi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan aha kenan man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda yayi hukunci da wani abu wanda ba na alqur'ani da sunna ba ba yanda alqur'ani ya karantar ayi hukuncin ba to wannan al'amarin za a mayar masa da shi amma akwai lokacin da za a iya ayi hukuncin ya kasance ba ayi aiki da qur'ani da sunna ba kuma ya kasance an samu lada a cikin hukuncin shine a cikin qadaya al-ijtihadiyya ma'ana akwai wasu hukunci wanda babu qarara alqur'ani da hadisi da suka yi bayani akan sa to a wannan lokacin shi mai hukuncin zai ijtihadi ne mun gane da kyau ko ya lura da cewa ga abin da ya dace dan toshe fitina kaza haka ya kamata ayi hukuncin an gane da kyau ko akwai misalai masu yawa wanda a yanzu ban yi istihdarin misali awaje ba mu wani misali na hukunci da wanda kai tsaye babu hadisin da nuna ga yanda za a yi amma sai a yi ijtihadi jayyid shan taba to shan taba ai malamai suna kawo aya ko wala tulku bi aidikum ila tahluka la darara wala dirar mun gane ko duka wannan suna cikin dalilai na mi na shan taba jayyid akwai misalai masu yawa take yi wa Allah idan muka zo a hadisi a karatu na gaba tun da har yanzu muna cikin kitab kin sai in ka misali zamu zo a hadisi na gaba shine hadisin Aisha har yanzu an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tati dakhalat Hindu bint Utba Hindu ar Utba ta shiga imra'atu Abi Sufyan wadda mata ce ta Abu Sufyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta shiga wajen manzon Allah fa qalat sai tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aba sufyana lallai abu sufyan rajulun shahihun mutun ne mai riwa la yu'tini minan nafaqa baya bani a wajen ciyarwa ma yakfini abun da yake isata wa yakfi baniya kuma yake isar ayyana illa ma akhadtu min malihi sai dai abun da na doka daga dukiyarsa bi ghairi ilmihi ba tare da ilimin sa ba fa hal alayya fi dhalika min junah har ina da laihi idan na doki wannan dukiyar ta sa bai sani ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace khudhi min malihi ki doka daga dukiyarsa bil ma'rufi daidai kyautatawa ma yakfiki abun da yake isarki wa yakfi baniki kuma yake isar ayyanki wannan hadisi ana yawan karanta amma tashi akwai matsala akwai matsala dan rata ya wando da kudi zai maka wahala wallahi wataran eh ina jin wani malami na wuce gona da iri wajen fassara wannan hadisin me yake da suna sai na waiwaya bata kusa jayyid akwai ni malami da naji ya masa wata fassara wanda gaskiya akwai wuce gona da iri a ciki mun ga yanda ke ko jayyid an ce maka an ce miki dole sai an zanka miki kaza kuma alhali wanga mutunan da kake samun jika jikar da zai bara ta sayayya kun ga akwai matsala kenan za a zan huda na kashi kullun kullun jayyid to wannan hadisin yanda yake shine akwai karatu mai yawa a cikin sa hindu ce matar abu sufyan mun ga yanda ke ko ta zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzon Allah abu sufyan ya kasance mutun ne matsulo shine shahi an gane da kyau akwai matsa akwai bambanci tsakanin bakhil da shahi bakhil shine mai ruwa shahi shine matsulo matsulo shine wanda wasu kuma suna cewa mai mako shine wanda baya ba kan shi sannan kuma baya ba wasu mun gane ko yahi sharri yahi mai ruwa sharri shi kuma wancan lahiya lau zaka ganshi cikin motoci cikin gizina mai kyau amma hasadaka tarala 20 ko tarala 100 bai iya baka mun gane da kyau ko to wannan shine bakhili to dukkan su ba su da alkhairi amma wannan yahi dama dama an gane da kyau ko dan tana iyawa wannan da yake yawan sai sayan abubuwa kun ga yan kasuwa yana musu ciniki kenan an samu dama dama shi kuma wancan ya aje tana iyawa ya mutu ba amma sai da ya aje su ba kenan an yi asara yan kasuwa ba su ci ba kuma shi ma bai ci ba to wannan shine kenan shine sai tace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mijina ya kasance mutun ne mai mako baya bani abin da yake isata ni da ayyana sai abin da na doka bai da labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya manzo Allah ina da laihi akan abin da nake doka an gane da kyau ko jayyid to shine sai manzo Allah yace mata khuzi min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauka a cikin dukiyarsa abin da yake isarki da ke da ayyanki bil ma'ruf da sharadi da kyautatawa me ake cewa al ma'ruf al ma'ruf ma ta'arafa alaihi an-nas shine abin da mutane suka saba a al'adance kowanne namiji zai ciyar da iyalinsa a ini so nawa anan a ini so nawa a ini so uku an gane da kyau ko wannan hadisin dalili ne akan ka'ida da malamai suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fayuhaddu bil 'urfi dukkanin abin da shari'a bata kayyade ba sai an yi kaza ne daidai kaza za a yi kaza to ana kayyade sani daidai da urufi ma'ana daidai da al'ada misali manzon Allah bai kayyade ba idan aka yi balaguro na adadin kilometer kaza ne za a yi me za a yi kasaru to sai adiba a al'adance a garin yamai ina zuwa ina ne ake cewa mutun yayi balaguro mun gane da kyau ko wannan shine kinan wanda yayi nan zuwa kwalo al'adance ana cewa yayi balaguro ba a cewa yayi balaguro kwalo ko kuma garin malam inda suke sayan nama mun gane da kyau ko duka ba a ce musu balaguro yayi tahiya to irin wannan kun ga babu kasaro a ciki a al'adance an gane da kyau ko kenan wannan shine kaidar kenan nan manzon Allah bai ce mata ba ki dauki abu kaza ki dauki ciyarwa ta kwana kaza sai ce mata daidai abin da aka saba a al'adance kowanne mai gida yana mi yana ba iyalinsa an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisi har yanzu dalili ne akan kaidar da malamai suke cewa subhanallah wannan kaidar ga yanda take yajuzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani'i in kana sababu zahira yajuzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani'i in kana sababu zahira ka wannan kaidar akwai dadi gare ta bari ku ji fassarar ta ya halatta ga wanda yake da haƙi akan wani da ya hana masa haƙƙinsa idan ya samu dama cikin bai sani ba ya dauke haƙin nasa amma da sharadi suka ce in kana sababu zahira idan ya kasance haƙin kirikiri yake an san sa bil misali yattadhihu al maqal bari in babu misali na abin da yake daidai da ka'idar da abin da ba daidai da ka'idar ba wannan ba ta shahi bashi bane kawai kun yi alƙawali ne za ku zan karantarwa a ecole ga director ga mushanni kowanne wata za a zan ba ku jika 40-40 wata ya mutu director bai ba ku ba wani wata ya zo sai ya ba ku kullun yana watan nan guda da kuke biyarsa kullun ya ba ku yaki ba ku wata ran kaje gidansa sai ka samu dama kaga wani dan rago masha Allah ka kiyasta kaga yana jika 40 sai ka biyo da shi ana ta bida sai ka sai da ka ce director ran nan hana shi kuma ina cikin matsala naga wani dan rago nayi gaba da shi an ga yadda ke ko in jika 50 ka sai da ka ce kuma ga sauran canji an ga yadda ke ko wannan shine to shine in kana sababu zahira me zuhur kin shine anan kun ga an yi yarjejeniya jika nawa zai zan ba ku 40 kenan haƙin an san sa an ga yadda ke ko to wannan shine kenan to bari misali na biyu wanda shi kuma baya aiki akan wannan ka'idar kai ne ka dauko yaro daga kauye kuna sana'a da shi domin wannan tambayar an taba mini ita kuma ɗaya daga cikin ɗalibai bari in ba mu misali da shi shi daga ƙauye mai gidansu ya ɗauko su sude suke yi an gane da kyau ko da ya ɗauko su suna sude tare sai ya kasance in an yi aiki ya ɗauki 20, 10, 40, 30 ya ba su an gane da kyau ko suka yi shekaru haka nan to shine yanzu sun yingata ya ce mini malam mu muna aiki da wane ga abin da yake bamu har ya halatta mu zan doka cikin bai sani ba tunda muna da haƙi tare muke aikin akwai ma aikin da ma mu ne yake ba mun ga yadda ko muke yi ko hannu ba zai sa ba a cikin aikin amma an kare ya dauki jika a bamu ya halatta in mu dauki haƙin mu nace musu lokacin da ya kawo ku kun yi alƙawalin ga abin da zai zan baku kaza kaza zai baku suka ce mini a'a nace to tun daga nan shikenan kun rushe kenan baku da damar ku dauki wani abu daga cikin dukiyar sa sai da mi sai da izinin sa sai abin da ya baku dan saboda mi dan ba a yi ba'ade ba in ji Hausa ko ba a yi ba'adin cewa ba in an kare aiki za a zan baku kaza an gane wannan ka'idar da kyau wannan shine kenan ta walwalu da kyau dalilin wannan ka'idar shine ga ta ita meke da suna Hindu kun ga manzon Allah ya ce mata ta dauki abin da zai ishe ta cikin mi cikin bai sani ba to mu zo menene hikimar ka wannan hadisin a cikin babe na hukunci na al-qada'u hukuncin shine hikimar shine ya halatta ashe ayi mamutun hukunci tare da babu yana a yanki hukunci babu yana mun gane ko wannan shine kenan kun ga anan manzo Allah yayi hukuncin mishin yana nan mishin babu yana an gane da kyau ko to kina wannan dalili ne akan wannan me yake da suna hukunci na wanda babu yana a takaice dai wannan hadisin yana karantar da mu akan cewa yana da kyau mu yi kokari mu sabke haƙin da yake akan mu na iyalin mu لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كوني ايه kokari ya ce da iyalin sa daidai gwalgwadon abinda Allah ya basa wannan shine kenan yana ɗaya daga cikin abinda yake taimaka ma habakar dukiya shine yalwata ma iyali yalwata ma iyali zamu zo a hadisi na gaba shine hadisin ummi salama malai yake cewa an ummi salama radiyallahu anha an karbo daga ummu salma yardar Allah ta tabbata akan ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa sami'a jalabata khasmin yaji kuramniyar wasu masu digima shine jalaba shine irtifa'u saut kamar hayaniya yaji hayaniyar wasu masu gardama bibabi hujratihi a kohuwar gidansa ko ɗakinsa fa kharaja ilaihim sai yahi ta zuwa gare su fa qala sai yace ala ku saurara innama ana basharun mithlukum ni mutun ne kamar ku wa innama yatini alkhasmu kuma lallai masu rigima suna zo mini fa la'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'din mai yiwa wani sashe da cikin ku su kasance sun hi dadin baki shine ablagh su kasance sun hi dadin baki akan wasu mun gane ko fa ahsibu annahu sadiqun sai in yi tsammanin mai dadin bakin nan shine ke da gaskiya fa aqdi lahu sai in yi hukunci in ba sa haƙin wancan yace faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, duk wanda na yanke masa hukunci da haƙƙin wani musulmi, fa inna ma hiya qita'atun minan nari, to ya san da cewa wani yanki ne na wuta, falyahmilha, ya dauke sa aw yadharaha, ko kuma ya bar wannan abun da na basa. Wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hutu shi, ana kwaramniya, ana hayaniya, an kawo ƙara, an zo a wajen manzon Allah ya hukunci. Da manzo Allah ya lura da ana ta magana, ya lura daga cikin su akwai mai dadin baki, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ni mutun ne kamar ku, masu rigima suna zo mini, sai ya kasance wasu daga cikin ku sun yi wasu dadin baki. Kun san dadin baki yana da tasiri a wajen me? A wajen shari'a. An gane da kyau ko? Wannan shine, kowa ya san da wannan. To manzo Allah ya ce takan iya wani yahi wani dadin baki daga cikin masu rigimar. Ya ce sai in yi tsammanin mai dadin bakin shine mai gaskiya. Ya ce to ku saurara, duk wanda ya nayi hukunci na yanke haƙƙin wani na basa dalilin dadin bakinsa, to ya san da cewa na yanke wani yanki na wuta ne na basa, idan yana so ya ɗauki wannan, idan kuma yana so ya barsa. Wannan hadisin me yake karantar da mu? Wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisi mai kyau a wajen babe na hukunci. Hadisin wannan dalili ne akan wata ka'ida da malamai suke cewa lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir, lana zawahiru wallahu yatawalla sara'ir. Mu mutane abinda aka umurce mu da shi shine mu yi aiki da zahirin abinda mutane suka nuna muna, amma abinda yake a cikin zuciya na wane ne? Na Allah ne. Shine ma'anar lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir. Idan muka lura anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuhi anan, shi idan kuka zo a wajen ƙara zai lura da mi abinda yake zahiri na hukumce-hukumce. Mun gane da kyau ko? Bai san abin da yake zuciya ba, domin wannan al'amari ne nawa? Na Allah madaukakin sarki. Haka a cikin jama'a gaba ɗai a rayuwa, idan kai aiki da wannan ka'idar zaka kubuta, domin rishin aiki da wannan ka'idar shi yake sa kai ma mutane zargi, kai ma mutane mummunan zato. Babu abin da yake kawo mummunan zato in ba kokarin binciken ya ne mutum yake nuhi ba, ko kuma me ke cikin zuciyar mutum. An gane da kyau ko? Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mi mu yi aiki da zahirin abin da mutane suka bayyana muna, kada mu ce sai mun san abin da yake a cikin zukatansu, domin wannan abu ne na Allah madaukakin sarki. Idan muka lura a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah madaukakin sarki baya diban siffanku, baya dibin yajikinku, yake abubi yake dibi zuciyoyinku da ayyukanku. Dan me yasa zuciya? Dan saboda ita ce ke tahiyar da mutum, ita ce ke tahiyar da gangan dan adam. Mun gane da kyau ko? Kenan mu kuma kishiyar Allah ne. Idan Allah ya yi aiki da abun da yake cikin zukata, mu kuma sai mu yi aiki da mi abun da yake a zahiri. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Har yanzu kuma wannan hadisin dalili ne akan wata ka'ida da maluman usul suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu batilan wa tubtilu haqqan fa muharrama, kullu hilatin tuhaqqiqu batilan wa tubtilu haqqan fa muharrama. Du wata dubarar da mutun zai yi dan saboda ya gaskantar da ƙarya, ya ƙaryatar da gaskiya, to wannan dubarar haramun ce. Kun ga annabi manzo Allah ya ce idan kai mishi dadin baki ya baka, to ka san da cewa me kai? Ka karbi mi? Ka karbi haƙƙi. Wannan haƙƙin kun amarmakan mu yake, amarmakan me yake da suna, amarmakan ƙyanƙyashen wuta yake. To kishiyar wannan ka'idar shine kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtilu batilan fajaiza. Duk dubarar da za ka yi dan ka mai da gaskiya ta zamanto gaskiyarta, ƙarya ta zamana a ƙaryarta, to ya halatta. An gane da kyau ko? Duk dubarar da za ka yi, ko da a ce mi, ko da a ce ko cin hanci ne za ka bada, dalilin wannan ka'idar malamai suke ganin ya halatta a cikin abunda haƙƙinka ne, ba za a baka ba sai ka bada cin hanci, to ya halatta ka bada cin hanci, dan saboda kame ka tabbatar da gaskiyar haƙƙinka. An gane da kyau ko? Kamar yadda muka taɓa bada misali a can baya na Umar, lokacin da ya hana ma matar shi, ya so ya hana ma matar shi zuwa masallaci, sai ta kawo mishi hadisin manzo Allah ya ce ai a bar su ta masallaci, ya kyale ta. Sai dubara dare yayi, dama sallar isha'i ce, da aka ƙare ke sallah sai sauri, ya labe akan hanya, ya labe ka akan hanya, tana tahuwa sai biyo ta da gudu, ta kwaso da gudu, sai ga ta tazo a gida tana shisheka, tana azauni dan hoshi ne zai tare ta. Da ta shiga a gida sai an jima shi ma ya kare hucin shi na gudu da yayi, sai ya shigo ya ce mata lahiya, yace ai ban kara zuwa masallaci. Yace ai na ga ya miki manzo Allah yace ku tsaya gida shi hi alkhairi. Dubara ce umure ku ba dubara bace. To wannan shine kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtilu batilan faja'iza. An gane da ke ku wannan shine kenan. Dukan wannan yana daya daga cikin dalili akan halaccin kai mamatarka ƙarya dan saboda me? Dan ka kurma tambata da hankali na dumkin sallah ko kuma na kayan uniform da abin da ya kama da haka. Lokaci yayi ko? Jayyid kenan. Anan zamu dakata inda muka samu daidai. Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.